بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Talata ce da ta daidai da 16 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1432, daidai da 16 ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan shine kasa na 55 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin Fiqh Sira, wallafar babban malami Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Muna ƙarshe dangane da fa'idojin da malam yake karantar da mu dangane da al'amarin hijirar sahabbai ta farko zuwa ainihin ƙasar Habasha, a inda malam ya bayyana mana cewa sai suka jagorantar da wani matashi mai suna Ja'faru ɗan Abi Talib, shine shugaban tafiya. Sun jagorantar da shi ne saboda na farko yana da ilimi, na biyu ya iya gabatar da jawabi a duk inda ake neman ya miƙe domin gabatar da jawabi. Bayan da malam ya tattaro mana mas'aloli masu ɗimbin yawa waɗanda ya amfanar da mu a kan cewa tafiyar nan da sahabbai suka yi ƙasar Habasha babban dalili ne a kan cewa inda duk musulmi zai samu natsuwa da kwanciyar hankali ya yi addini, nan ne zai zama mishi wurin zama. A ƙarƙashin wannan ba daidai ba ne kenan ka zauna inda sai an take ne na ce da hayaniya sannan za a kai ga yin addini. Daga cikin maganganun malam yake cewa wannan dalili ne akan cewa duk inda musulmi ya samu kanshi komai lalacewa ko kafircin guri bai kamata shi ya kafirce ko kuma ya lalace ba. To a wannan munasabace ya kamata mu yi tsokacin wata magana wadda a tun a can baya ne da ya kamata mu tattauna ta, amma na jinkirtar da ita har sai zuwa yau. Ita ce akwai wani sahabi ɗaya daga cikin sahabban da aka yi tafiya da su mai suna Ubaydullah ibn Jahsh. Akwai wasu riwayoyi da suka ce da aka je can yayi ridda ya zama ainihin wato Kirista. Gaskiyar lamari malaman hadisi sun tabbatar da cewa wannan magana bata tabbata ba, magana cewa wani sahabi yayi ridda ya zama Kirista a wannan ƙasa daga cikin sahabban da suka hijira bata inganta ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sa'annan sai kuma malam ya ce waɗannan maganganun da Ja'far ya faɗi da yake faɗin halayen da jahiliyar Makka take ciki, karka ɗauka yana magana jahiliyar Makka ne kadai, kamar yadda karka taɓa ɗaukan cewa yana magana ne akan jahiliyar wancan zamani. A irin waɗannan zamanna a ƙasashe manya-manya irin na kafirci da kafirai kamar Faransa da Germany da ƙasashen Ingila da America, duk za ka samu waɗannan irin siffofi na tsafe-tsafe, bautar gunki, saɓon Allah kowane irin nau'i duk za ka samu a waɗannan ƙasashe. Sai kuma malam ya ce al'amarin ya kai hatta ƙasashen musulmi ma ana samun ire-iren waɗannan fajirci, zalunci da sauran nau'o'i na kafirci da Ja'far ya yi kuka da shi dangane da mutanen Makka. A yau ku, sai malam ya ce saminan na takwas. في كلمة جعفر رضي الله عنه عندما سأله النجاشي عن هذا الدين بدأ بعرض المنهيات وأعظمها الشرك بالله ثم المأمورات وأولها التوحيد فالتخلية مقدمة التحلية، فأولا وقبل كل شيء نبذ الشرك والتخلي عنه ثم توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فأولا الكفر بالطاغوت، فالذين يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يزالون على شركياتهم ووثنياتهم غافلون عن هذا المعنى العظيم الذي أشار إليه جعفر. ما لديك في كلمة جعفر أتكم مغنغنون عند جعفر يبقي عندما سأله النجاشي alokacin da wannan kafetaccen sarki Najashi ya mishi tambaya an hadha din game da wannan addini da suka ji, dan Najashi ya mai tambaya dangane da wani irin addini ne kuka zo da shi, ni ba ku shiga na wani Christianity ba, ba ku shiga na iyayenku na bautar gunki ba, da addinai iri-iri a waɗannan ƙasashe da waɗannan garuruka ba ku shiga ko ɗaya ba kuka zo to wani irin addini ne wannan bada'a bi ardil manhiyat sai Ja'far ya fara gabatar da abubuwan da addinin ya hana wa a'zamuha mafi girman abin da addinin musulunci ya hana ash-shirku billah hada Allah da wani hada Allah da wani abu shine mafi girman abin da ainihin wato addinin musulunci ya hana summa al-ma'murati sannan sai kuma ya fara bayani dangane da abubuwan da addinin musulunci ya umarni akan su wa wanha at-tauhid abu na farko shine tauhidi yayin da shirka ita ce abu na farko da musulunci ya hana wajen duk wani abu wanda yake haramun ne to haka kuma abu na farko da musulunci ya umarni da shi shine tauhidi kun ji yadda ake wa'azi idan ka ɗauko babi na tahzir tsoratarwa to ka fara da shirka a matsayinka na malami baka da dalilin da zai zama kullum in ka zo magana shirka kana kewayewa baka so kai magana akai dangane da abubuwan da aka hana amma za ka yi ta bayani dangane da gwamnati ta yi zalunci ko an yi fasikanci ko an yi kaza amma abin da ya shafi shirka baka so ka taba me yasa abin da ya shafi tauhidi baka so kullun kai umarni da tauhidi sai dai abin da ya shafi harkar mu'amala harkar kasuwanci harkar zamantakewa a abu mafi girma da Allah madaukakin sarki ya haramta shine shirka to in an tashi yin wa'azi akan abarka ba to da shirka ake farawa abu mafi girma da Allah ya umarni da shi cikin dokokin Allah da yake neman abi shine ainihin tauhidi dan haka in an tashi da shi ake farawa dan haka sai malam yace fatakhliyatu muqaddimatu tahliya dan haka kubutuwa ko kubuta daga shirka shike gabatuwa kafin gyara kafin ka kawo at-tahliya abin da yake gyara ne sai ka fara gabatar da at-tahliya shine yace fa awwalan wa qabla kulli shay'in nabdhu ash-shirki da farko kuma kafin komai shine a fara yin watsi da shirka wattakhalli anhu a kuma ainihin wato nisantu a kubutu a tsarkaku daga ita shirka din thumma tauhidullahi subhanahu wa ifraduhu bil ibada sannan sai kuma kadaita Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi da kuma dayanta shi da bauta kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake faman yakfur bit taghuti yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa na karasa mana ayat ne lam fi samalaha anan ya kawo inda Allah yake cewa kai faman yakfur bit taghuti Allah yake duk wanda ya kafirce wa taghuti to wayu'min billah yayi imani da Allah to wannan shine yayi riko da igiya mai kwari kaga anan sai da Allah ya fara cewa wanda ya kafirce wa taghuti imani da Allah ba zai amfanar da kai ba sai ka kafirce wa duk wani abu wanda yake karo da dokar Allah duk wani abu wanda yake karo da tsarin Allah duk abin da Allah bai yarda da shi ba kamar yadda yake alwala ba za ta yi amfani a jikinka ba matukar akwai kashi a duburarka ko matukar akwai fitsari na yoyo daga azzakarinka haka tauhidi ba zai taba amfani ba sai ya zama ka zama salin alin daga shirka da nau'o'inta dan haka imani kullun da mutane suke magana imani to imani gindin zaman shi ya zama imani ne amma in gindin zaman imani ya zama shirka ce to imanin bai zauna ba saboda haka wannan sharadi da Allah yayi yace wanda duk ya kafirce wa tagutu sannan yayi imani da Allah to wannan shine yayi riko da igiya kwakwara fa awwalan al-kufr bit tagut dan haka abu na farko shine a kafirce wa tagut tagutu kuma doka ce malami ne headmaster ne dagaci ne hakimi ne ko sarki ko limami ne ko shugaban kasa ne ko director a ma'aikata ko wane ne in dai har zai fadi wani abu wanda ya saba ma Allah shi ya zama tagutu in kai kuma ka bi shi ka zama mabiyin tagutu to matakin farko sai kai baran tsakaninka da kowa a duniyan nan game da duk wani tsari da duk wata doka da duk wani abu wanda yake ba na Allah madaukakin sarki bane
to mataki na biyu sannan kai imani da Allah sai Allah ya karbi imani kamar yadda yake duk yadda azzakarinka ke yoyon fitsari in kai alula bace ba dubraka da kashi in kai alula bace ba a amani ne ke diga mazini ne ke zuba duk alwalarka bace ba kaga sai ya zama ka tsarkaka daga waɗannan abubuwan gaba daya domin su ne suke karo da tsarkin da zai wanzu a jikin waɗannan gabobi na alwala haka menene yake karo da tsarkin imani shine shirka to matakin farko dangane da ainihin wato yin baran-baran da shirka shine waɗanda suke sawa a yi shirkar to a fara ainihin kafirce musu fallazina yashhaduna an la ilaha illallah mala yace kaga waɗanda ke shaida cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wala yazaluna ala shirkiyatihim amma basu gushe a bisa shirkokin su da suke ba ga la ilaha illallah suna fadi suna shaidawa amma kuma duk wani nau'i na shirka basu gushe ba suna yi wa wasaniyatihim da kuma duk wasu bautar gumaka nasu ghafiluna rabbakannu ne an hadha al-ma'na al-'azim sun gafala dangane da wannan ma'ana mai girma allazi ashara ilayhi ja'far radiyallahu anhu wanda ja'far ya nuni zuwa gare ta a ina ja'far ya nuni zuwa gare ta shine sai da ya fara kawo cewa wannan annabi ya zo yana hana mu shirka sannan ya zo yana umarnin mu da tauhidi to a fakaice ja'far na nufin cewa addinin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah baya karba daga duk wanda yayin shi sai ya zama babu shirka tattare da shi to wannan magana ce babba kwarai da gaske a yau zaka ga cewa idan kana neman tashin hankali ya hada ku da musulmi to kazo ka fara magana akan shirka to dan me idan kana neman yanzu su fara cewa ka zage su to ka fara magana dangane da tauhidi yo dan me hada asluddin wa hadhihi asluddawa wannan shine asalin addini shine a yaki shirka a tabbatar da tauhidi asalin wa'azi kuma shine a yi rugurugu da shirka sa'annan a zo a yi wa tauhidi kyakkyawar shimfiɗa sannan sallah za ta karbu azumi ya karbu zakka aikin hajji biyayya iyaye duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya in kai su idan babu tauhidi Allah madaukakin sarki ba zai karba ba amma idan kai su da tauhidi sai kaga Allah madaukakin sarki ya karbe su duk wasu kazantu da za su zama kuma sai kaga suna da sassauci a wurin Allah amma duk wani hali na gari gaskiya rukun amana zaman lafiya amma baka nemi zaman lafiya da Allah wajen kadaita shi shi kadai ba duk laifin da kaje lahira da shi ko yaya ne sai Allah ya ririta shi ya zama habakakken laifi ya zama babba amma duk girman laifi in babu shirka idan aka je lahira sai ya noke haka hadisin ubadatu dan sami da yake cewa haka hadisin abu zarra yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya yadda da cewa Isa bawa ne daga cikin bayin Allah kalma ce Allah ya jefawa Maryamu as-siddiqa ya yadda cewa Isa ba dan Allah bane ya yadda cewa aljanna gaskiya ce yadda cewa wutar gaskiya ce sai annabi yace adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amali duk irin dan aikin da yake yi duk irin sallolin ko yaya sallolin suke da rauni ko yaya azumin yake da rauni ko dan yaya ne Allah zai shigar da shi aljanna fassara hadisin kenan ta farko fassara ta biyu adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amali duk irin mugun aikin da ya zama yana yi tunda babu shirka to Allah zai shigar da shi aljanna wannan fassara ita ce ta daidai da hadisin Abu Dharr da ne ishara da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wanda duk ya shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah ya shaida Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah zai shigar da shi aljanna koda wa in zina wa in saraka koda yayi zina ko yayi sata Abu Dharr yace wa in zina wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata ya manzon Allah yace wa in zina wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata Abu Dharr yace ya Rasulullah wa in zina wa in saraka ko yayi zina yayi sata yace wa in zana wa in saraka ala ragmi anfi abi dharr. Yace Abu Dharr ko ba kaso sai ya shiga aljanna, ko ba kaso sai ya shiga aljanna. Wannan hadisi ya zo ne don ya bayyana falalar tauhidi, ba wai don ya daure maka gindin ka je kai zina ko kai sata saboda kana da tauhidi ba. A'a, kar ka kalli abin ta haka, ka kalli abin ta bangaren. Yana son ya nuna falalar tauhidi. Na fata an gane. Tasi annatara anna Ja'far radiyallahu anhu lamma bada'a yu'addidu ma da'ahum ilayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yayin da Ja'far ya fara lissafo abubuwan da annabi ya kiraye su zuwa gare shi, bada'a bit tauhid, sai ya fara da tauhidi, yace ya kiraye mu cewa mu bautawa Allah shi kadai, kar mu hada shi da komai. Wa hadha alladhi yajibu an yabda'a bihi ad-du'atu ila Allah fi da'awatihi. Da wannan ne masu kira zuwa ga Allah ya kamata su fara, ya cancanta su fara a wajen kiransu. Duk mai wa'azi kamata ya fara da tauhidi. Wa yamdu ma'ahu, kuma su ci gaba da wa'azi dangane da tauhidi. Wa yarkazu alaihi, wa yurakkizu alaihi, kuma su kafu a kai. Wa yuksiru min tajliyatihi, kuma su yawaita fito da tauhidi suna bayyana shi karara. Wa tawdihihi, da kuma yin sharhin shi ana fito da shi a sarari linnasi, ga jama'a. Wannan shine abin da yake wajibi. Duk wani mai da'awa da zai zo ya sanya mana littafin kitabul kaba'ir, ko ya sanya mana riyadus salihina, sai mu ce to kuma muna son mu ji bangaren tauhidi fa. Ga kitabut tauhid na imamul a'imma al-imam ibnu khuzaima, ga ainihin kitabut tauhid na al-allamatul maqarizi, ga sunan duk waɗannan littattafai ne waɗanda a cikin su aka bayyana asalin tauhidin annabawa wanda yazo a cikin alqur'ani da sunna. To amma yau an samu su kungiyoyi na ɗan boko ne waɗanda yake haƙiƙa su ba su karatun addini ba, amma kuma suna son su yi addinin musulunci, kuma suna son su taimaka addinin musulunci, madalla da wannan irin manufar. Amma wai kuma sai suka gano cewa yin wa'azi dangane da tauhidi to yana hada fada a tsakanin musulmi, don haka a daina. To wannan irin abu ne wannan, ma'ana musulmi suna shirka kenan, don haka in wani ya zage yana wa'azi akan shirka, fada zai kacabe tsakanin musulmi? Yo, dan me za a ce fada zai kacabe saboda ana wa'azi akan tauhidi ko ana wa'azi akan shirka? Ma'ana musulmi ba su da tauhidi ne? A, suna da shi. Musulmi suna shirka ne? A, ba sa yi. To me yasa fin an yi wa'azi akan tauhidi da shirka kenan, tunda ba sa yin shirka tauhidi suke? Amma in ya zama an yi maganar tauhidi za a yi fada, in an yi maganar shirka za a yi fada, in an yi maganar sunna za a yi fada, in an yi maganar bid'a za a yi fada. Shin musulmi ba sa yin sunna ne? Musulmi suna yin bid'a ne? To in suna yi, me alherin ayi shiru ba za a yi musu ainihin wa'azi akai ba? Idan kuma suna ruko da sunna ba sa yin bid'a, in an yi wa'azi akai me zai tayar musu da hankali? Ko kun fahimta jama'a? Duk sanda aka zo ana magana dangane da cewa za a kafa wata hukuma wadda za ta rinka bi tana kama barayi, in ka ji mutum ya tashi yana babbaki, tambayar shi ne kai barawo ne? Kana siyan kayan sata ne? Yo, me ya ruwanka da wannan irin kwamiti da za a kafa na kama barayi? Bara abin mutane, kowa ya yancin shi, kowa ya sake ya yi abin da yake so, ya arziki na Allah ne? Sai a ce a cikin satar? Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka gaskiya da Allah, rashin gaskiya ce za ta sa mutum ya ce baya son a yi wa'azi dangane da sunna, baya so a yi magana dangane da bid'a, bai son a yi magana dangane da tauhidi, bai son a yi magana dangane da shirka. Yana nuna ba shi da gaskiya ne. Duk ɗalibin da aka shiga exams hall, ɗakin rubuta jarabawa, naka ce za a caja kowa, kada wanda ya shiga daga shi sai fensin. Duk ɗalibin da kaga yana nokewa, dan me zai noke? Sai ya san cewa akwai wani wuri da ya soke wata takarda, ko akwai wata gaba ta shi da ya biya rubuta wasu jawabai waɗanda zai zo ya kwafi ko makamantan haka. Amma aka ce za a ce hands up, sai daga hannu a caje shi ya wuce, ba damuwa. Saboda haka jama'a, lallai ne masu wa'azi su gane wannan, da tauhidi ake farawa, kuma a ci gaba a zarce, ai tawa musulmi sharhi akan shi, saboda shi kadai ne zaka je lahira da shi, duk wani rikici in dai babu shirka zaka tsallake. Kuma shirka ita ce kadai matsalar da zaka je lahira da ita, duk yadda ayyukanka suka kyautatu tabi ta rugurguza su. Wa qadinna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah yake zamu tattaro aikin da duk masu yin shirka suka aikata a ranar lahira. Yayi sallah, yayi azumi, yayi zakka, yayi biyayya iyaye, yayi kaza, amma duk abin da ya samu yana wurin boka, yana wurin dan tsubbu. Duk wata doka ta Allah baya mutunta ta, duk wata dokar kafirci ita ce ke burge shi, ita yake bi, ita yake ban sha'awa. To sai a tattaro ayyukansu, Allah madaukakin sarki yace sai a watse shi ya bi iska. To dama jalin mutum a lahira shine ayyukan shi na alkhairi. Idan ya rasa waɗannan ayyuka na alkhairi, to yanzu ba shi da security. Me zai faru? Sai Allah madaukakin sarki yace khuduhu fagulluhu, ku kama shi ku daure shi, thumma aljahima salluhu, sannan ku wurga shi cikin wutar jahannama. Thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu, ku samu wata sarka wadda take da kamu 70, wa ainihin wurga shi a cikinta. Me yasa? Innahu kana la yu'minu billahi al'azim, bai yadda da Allah mai girma ba. Wa laysa lahu al-yawma hahuna hamim, dan haka yau ba shi da wanda zai cece shi. Haka ka'idar take. Amma fa ranar lahira annabawa za su yi ceto, mala'iku za su yi, bayin Allah za su yi, azumi din nan da kaga muna yi zai ceto, alqur'ani zai yi ceto. Haka nan ƴaƴa kanana da iyayen suka rasu kafin su balaga za su yi ceton iyayensu, Allah da kanshi zai yi ceto. Akwai ceto, ceto gaskiya ne. Amma fa ka ji shi wannan Allah yana cewa wa laysa lahu al-yawma hahuna hamim, ayyau ba shi da wani masoyi da zai cece shi. Har Allah ba ya kauna shi, har limamin su bai kauna shi, har Annabi Muhammad ba ya kauna shi, har kowa ba ya kauna shi. To abinda muke cewa fa duk abin da ya kawo wannan rikita shine shirka, shine rashin imani. Saboda haka sai ka tsaya ka binciki kanka, yaya zuciyarka take dangane da tauhidi, yaya kusancinka kuma yake dangane da shirka. Shine maganar Sayyidina Umar da yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku rinka bincikar kanku kafin ranar da za a bincike ku. Duk ranar da ta kai za a bincike ka, to wannan rana ta muna na gare ka. Amma ka tsaya ka binciki kanka, Allah ya kyauta. Ashiran, fa'ida ta 10, malam yace fi ghazwati khaybar, a yakin khaybara kama sayati, kamar yadda zai zo. Khaybara wani gari ne na Yahudawa, jama'a suka je suka taru da fatan cewa sun karanta a littattafan su na annabawa cewa annabin ƙarshen zamani za a haife shi ne a wani gari mai dabino da yawa. To sai suka je sai suka zauna a Madina, amma sai zama cikin garin Madina ta kuntatu gare su. Sai suka fita bayan gari, tazarar ta kai kamar yadda zariya take da ainihin garin zadi hanyar kan. To da suka je can sai kuma suka yawaita shuka dabinai, su waɗannan Yahudawa. To malam yace za a zo ai tarihin wannan gari na Khaybara da kuma yaƙi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba zuwa ya kai a garin. To a wannan shekara da aka je yaƙin Khaybara din, ada akhirul muhajirina ila al-Habasha, muhajirai da suka yi hijira zuwa ga Habasha, to na ƙarshen su ne a lokacin suka gama dawowa. Kun fahimta? An yi hijirar farko zuwa ga Habasha, kun san mun tattauna jita-jita ta sa suka dawo. To hijira ta biyu da suka sake komawa, to da suka ji Annabi ya wuce Madina, wasu sai suka rinka tafiya Madina daga can Habasha. To wasu ba su dawo ba sai da aka shekara 7 da yin hijira zuwa Madina. To na ƙarshen su sune suka baro Habasha suka dawo Madina a shekara ta 7. Fa kana ba'du sahaba radiyallahu anhum yafkharu ala muhajir al-Habasha, to sai wasu sahabbai da suka yi hijira Madina sai suna alfahari ga waɗanda suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha, bi annahum sabaquhum bil hijrati ila al-Madina, suna cewa ai mun riga ku hijira zuwa ga Madina, mu kun ga hijirar mu tare da Annabi muka yi. Ma'ana suna musu alfahari, ta mu ta fita ku domin mu da Annabi muka yi, ku kuwa ta ku ba da Annabi kuka yi ba. Ko kun fahimta jama'a? Fa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi dhalika, sai su mutanen da suka yi hijirar Habasha sai suka fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yo an dawo kuma a neman alfahari cewa wanda ya hijira zuwa Madina ya fi mu daraja saboda da kai yayi. Fa qala rasul sallallahu alaihi wa sallam hina idin, lokacin sai manzon Allah ya ce laysa bi ahaqqi minkum, su ba su fi ku kusanci da ni ba, su da suka yi hijira da ni ba su fi ku kusanci da ni ba, ku mutanen hijirar Habasha. Walahu ay alqa'il wa li ashabihi hijratun wahida, sai manzon Allah ya ce duk mai fadin wannan maganar mai yi muku gorin da shi da duk wanda suka yi hijira hijira ɗaya suke da ita, ita ce daga Makka zuwa Madina. Walakum antum ahlus safina, ku kuwa mutanen jirgin ruwa, dan haka akan ce musu daga baya sai zama laƙabi gare su mutanen jirgin ruwa, saboda jirgin ruwa suka hau suka yi hijira zuwa Habasha, kun san mun yi tarihi. To ku kuwa mutanen jirgin ruwa, ku ko kuna da hijira ta ni, hijira biyu kuka yi, kun yi ta farko kuka dawo kuka sake komawa, in ba haka ba kuma kun yi hijira zuwa Habasha sannan kuma kun yi hijira zuwa Madina, duk yana dauka. Imma hijirar zuwa Madina guda biyu ce, Habasha guda biyu ce, ko kuma kun yi hijira daya zuwa kasar Habasha daya kuma zuwa Madina, dan haka ba su isa a wannan bangaren su yi muku gorin cewa sun fi ku ba. Ina fata an gane wannan hadisi, yana nan a cikin Sahih al-Bukhari a lamba hadisi ta 4231. Wa qad farihu bi hadha al-hadisi ayya farahin, waɗannan mutane da suka yi hijira Habasha din nan sun yi farin ciki, matukar farin ciki da jin wannan hadisi. Taqulu Asma'u bintu Umays, Asma'u yar Umays ita ce matar Ja'far din can, da ita aka yi hijirar zuwa kasar Habasha. Asma'u yar Umays ita ce matar Ja'far radiyallahu anha, ta ce wa hiya allati sa'alatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ita ce ta taba tambayar manzon Allah ta ce falaqad ra'aytu aba Musa wa ashab as-safina, naga Abu Musa al-Ash'ari da shi da ainihin wato mutanen nan da suka hau jirgin ruwa, ya atunani arsalan suna isowa gare ni jama'a jama'a, yas'alunani an hadha al-hadith suna tambaya ta game da wannan hadisi, ma min ad-dunya shay'un hum bihi afrah wala a'zam fi anfusihim mimma qala lahum annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai suke jin a duniyan nan ba abin da yafi musu farin ciki da girma fiye da maganar da manzon Allah ya game da su, yace su sun yi hijira biyu. To wannan magana duk wanda ya zama ya taba hijira Habasha din nan, Asma'u tace sai naga suna zuwa gare ni jama'a jama'a suna nuna mun farin ciki, sai Asma'u ace mu mun hada kashi mun more, al'amari yayi mana daidai dan ga manzon Allah ya ba da shaida akan mu. Ina fata an gane wannan ainihin hadisi ma yana nan a inda muka faɗi a cikin Sahih al-Bukhari a lamba ta 4231. Allahu akbar. Wa hadha fihi fadilatun zahira, malam yace wannan akwai falala ta sarari li muhajir al-Habasha, ga waɗanda suka yi hijira suka je kasar Habasha din nan, radiyallahu anhum, Allah ya kara musu yarda. Yaqulu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, Ibn Hajar Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace wa zahiruhu tafdiluhum, a zahirin wannan hadisi yana nuna daukakar mutanen da suka yi hijirar Habasha ala ghairihim akan waɗansu waɗanda ba su ba minal muhajirin, daga cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina. Zahiri haka hadisi yake nuna ko to da yake babban malami ne Ibn Hajar, sai kuma ya dai ce walakin la yalzamu minhu tafdiluhum ala al-itlaq, sai dai kuma sake babu kaidi ba za a ce sun fi su daraja ba, amma dai ta wannan nahiyar sun fi su. Bari yi muku misali za ku fi ganewa. So da dama za a yi jarabawa a aji, sai ka ga a English wannan ya samu 70 kai ka samu 50, yanzu ka ga ka fi shi kenan ko a ya fi ka, dan ya samu 70 over 100 kai kuma ka samu 50, kaga ya fi ka kenan. To amma idan aka zo kuma total aggregate gaba ɗayan lissafin jarabawa, shi sai zama na ɗaya kai kuma sai ka zama na uku, kaga a can ya fi ka ka fi shi, amma a gaba ɗaya kuma fa ya fi ka. To haka ne malam yake nunawa, idan aka dubi hijira da hijira to wanda ya hijira zuwa kasar Habasha ya dawo kuma ya hijira daga Habasha zuwa Madina to ya fi wanda ya hijira zuwa Madina dan wancan yana da hijira biyu ne wannan yana da daya to amma kuma kai tsaye idan aka zo aka juye ban ƙwaryata aka zube ban ƙwaryata a musulunci to ba za a ce dole wannan ya fi wancan ba dan ta iya yiwa wancan kuma ya haɗu wata daraja wanda wannan bai haɗa ba misali Ja'far ibn Abi Talib ba dai shine uban tafiya ba gaba daya yana da ladan hijira daga Makka zuwa Habasha yana da ladan hijira daga Madina daga Habasha zuwa Madina kaga hijira biyu zaka hada shi da wanda yake bai taba yin hijira zuwa kasar Habasha ba sai dai daga Makka kai tsaye tafi Madina kamar Abubakar ne Siddiq amma kaga Abubakar bai da ladan hijira biyu Abubakar yana da ladan hijira daya daga Makka zuwa Madina Ja'far yana da ladan hijira biyu daga Makka zuwa Habasha daga Habasha zuwa Madina to amma in aka zo ta wannan nahiyar kaga Ja'far yafi Abubakar daraja to amma alal itlaqi a musulunci waye fi daraja tsakanin Ja'far da Abubakar Abubakar shine magana ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka mallan yace aje a duba Fathul Bari a cikin mujalladi na 7 shafi na 486 kamar wa ai an kididdige ne dai a biyu tunda haka yazo a hadisin ba a ce hijira uku ba biyu aka tsaya jama'ar musulmi kun ji karshen tarihin hijirar musulmi zuwa kasar Habasha an fahimta kuma kun ji menene ya kai su zuwa ga hijirar kuma kun ji irin mutanen da suka yi hijirar suka je suka samu kuma da musulmi suka je kasar kun ji abin da ya faru yadda suka yi ko to jama'a da haka ne ake karantar da addinin musulunci wannan addinin musulunci ba zai yiwu kawai sai dai a ce an mai da shi ya zama wa'azin kasa ba ko a ce ya zama lecture a wurin IVC ko kuma a ce ya zama sai a shekara za a yi taron maulidi a'a lallai ne musulmi suna buƙatar a rinka karantar da su addinin musulunci lokaci zuwa lokaci ba wai ya zama abu ne na shekara so ɗaya ba shi yasa muke ƙara tabbatarwa mutane waɗannan darussa insha Allahu ta'ala dama mu muna yin su shi yasa yanzu zaka ji wannan ana cewa kasar na 50 da kaza saboda dama muna yin abu mutun kafin azumin bara muka sanya wannan littafi muka zo ana yi a hankali a hankali a duk mako ana yin shi so daya ane ana hadawa da wasu karatuttukan haka ake shi yasa addinin musulunci ba da lecture ya ginu ba addinin musulunci ba da wa'azin kasa ya ginu ba addinin musulunci ba da wa'azin maulidi ya ginu ba saboda waɗanda ke cewa kansu ƴan izala abinda suka dauka shine wa'azin kasa wa'azin jiha wa'azin mako idan ka je ka nemi ina littafan da suka karrara suna karantarwa nan kuma sai dede ku waɗanda ba a rasawa shi kuma wa'azi ana yin shi ne tunasarwa ne ga abin da an riga an san shi dan an karantar da shi to in ba a karantar ba me za a zo a tunasar dan haka sai kaga rikici yazo ya balle a tsakanin waɗannan mutane da wasu matasa waɗanda a cikin su ko ba a cikin su ba suka zo suka yi karatu da zaran wannan matashi yazo ya kawo matsalar karatu sai ce zai kawo musu rikici zai kawo hayaniya sai su kare a police station amma kuma su ne suke cewa ayi karatu ayi ilimi ayi sunna ayi fada da bid'a to wai wani yayi kuskure dan me yaje yayi karatu dan me yazo yace kaza dai kenan na biyu duk wani wanda kuma ya zauna zai karantar sai su tasa shi da gaba da kiyayya in ka tambaya menene hakikanin laifin shi sai su ce bai shiga kungiya ba wannan shine laifin sannan in ka koma wurin masu bin dariƙa su kuma sai su yi lif sai a shekara so daya su kuma sai su cika gari da majaujala da kada kade da rayaye da janjani akan cewa ranan ce ranan maulidi in ta wuce sun yi lif sannan sai kuma Muslim Brothers MSS su kuma MSS sai kaga in ka je ka samu waɗannan littattafai ne MSS suka karrara suna sauke wa dalibai a jami'o'i da tertiary institutions sai kaga babu amma kuma in shekara ce za a zo a tafi Islamic vocational course a zo ai talacca duka waɗannan abubuwan guda uku da na Izalan da na ɗariƙan da MSS ɗin ba abin da yake haifarwa musulunci sai zafin kai da ɗumin kirji. Don haka duk sanda matsala ta faru sai a za ya za a yi handling ɗinta sai a kasa, sai ku ga cewa an shiga wata hayaniya. Amma sai ana karantawa a hankali a sauke littafi kaza a fa'idantu da kaza, bayan shekaru sai kaga mutane sun natsu. Amma in dai tara mutane ne kawai za a yi lacca a watsu, kai yayi zafi, kai yayi dumi, an yi kaza, malam wane ya zo ya ci uban su wane, malam wane ya zo ya yi wasu wane rabbi, kaga mutum ya do kamar soja an yi mishi allura, shikenan aka ce to wani littafi suka karantar da kai, me suka bude suka nuna maka? A'a shikenan dai an faɗi maganganu, an yi kaza, an yi kaza, shikenan. Har sai wannan ya zama yau da wahala ka ji a handset din wani saurayi ya sanya littafi da aka karanta, da wahala a handset din wata budurwa ko wata mata aure ka ji ta sanya inda ake zallan tafsirin Alkur'ani mai girma. Sai dai me? Sai dai wani wa'azi wanda za ka ji abin ya zama kamar calikanci, ana ta kyalkyala dariya saboda an zagi wani da wance da wani da wani. Ba inda wannan zai kai musulmi wallahi. Dole ne musulmi su dawo su gane cewa musulmin farko karatu suke zama suke yi a hankali, ana tattaunawa, kowa yana koya a bisa ilimi. To amma sai mutum ya ce yaushe za a yi karatu, yaushe za a sauke. Bahaushe ya ce sannu ba ta hana zuwa, zara ba ta barin dami. Ana yi din a hankali a hankali sai ka ji an sauke. Sannan duk wanda ya ci da zuci ba zai taɓa samun albarka a rayuwar shi ba. Saboda haka gaskiyar lamari jama'a, yadda kuka ga haka a hankali mu shiga babi kaza, bayan sati biyu wata ɗaya sai ka ji an fita, an shiga babi kaza, kana nan sai ka ji wata ran an sauke littafi. Duk inda ka tafi aikin hajji ka je ka ce kana son fiqhu sira, akwai littattafai masu wannan sunan da yawa, fiqhu sira na Buwaidi, akwai fiqhu sira na Ghazali, fiqhu sira na Ibn al-Qayyim, fiqhu sira na Professor Zai. To shi ne muka zaba muke karantawa saboda ingancin shi da shumuliya, ya tattaro duk abubuwan da ake so, sannan yana hada al'amuran da yadda zamani yake. Sai ka zo ka ga duk waɗannan karatutuka nan gaba sai ga an hada su a cikin MP3 guda daya. Idan ka samu wannan CD kwaya ɗaya ka je ka sa, sai ka ga kana bi a hankali, kai ma kana fahimtar karatu ne yanzu da ilimi da wa'azi komai a hade. To bayan lokaci kai ma sai ka ga cewa za ka zo ka karantar da wasu. To haka fa ake yin addinin musulunci. So ba ma cewa kar ai wa'azin ƙasa, kar ai wa'azin mako, ba ma cewa kar a yi murna dangane da manzon Allah, kar a kaunaci manzon Allah, ba ma cewa kar a je a yi taron IVC, amma abinda muke cewa ba shi ne asalin darasi ba, caji wannan yake yi kawai. To idan har caji kadai za a yi, to wata ran za a zama overcharged. Ina fata an gane. To shi ne sai ka ga musulmi al'amari ya zo ya same su, ya za su yi handling situations din sai su kasa? Shi ne abin da ya samu waɗannan matasa a Maiduguri. Al'amari ya zo ya same ku, da a ce kuna da hasken tarihi irin wannan, sai ku yi tunanin cewa to ga yadda za ku bi, ga yadda za ku yi. Waɗannan matasan da ake cutarwa ba su kai annabi ya tara su a ce to shi kenan za su yaƙi mutanen Makka ba ne? Ko ba su kai ba? Sun kai. Ba su kai annabi ya ce su sai da gidajensu gaba ɗaya, su sai makamai gaba ɗaya, su yaƙi da mutanen Makka ba? Sun kai. Amma sai annabi ya nuna musu ba haka ba ne. Amma fa kun ji yadda ake ɗaukar mutum, za a yi a shimfiɗa gadon bayan shi a kan garwashi, maikon da ke ƙonuwa yana zuba daga gadon bayan shi, shi zai kashe garwashin. Ɗaukar mutum ake irin Bilal, a kwantar da shi a kan falalan dutse bayan ya gasu da rana, sannan a ɗauko wani a aza mai a kirji, in aka gama galabaitar da shi sai a sargafa mai igiya kamar bunsurin Kirsimeti, sai kuma a ba yara a ce ku ja shi, duk wani dutse ku hau da shi da gudu, ku gangaro da shi, ku kewaya da shi. Wannan wulakancin ya fi wulakancin da aka yi wa waɗannan a Maiduguri, suka ce don haka za su ɗauki fansa. daga daukar fansan ne fa shine abin da ya kai har yanzu. Yanzu su ba ga da'awar ba, su wani ba ga da'awar ba, gaba ɗaya ba abin da yake yiwa yanzu. Duk wannan ya faru ne sakamakon kaucewa asalin tafarki. Dan haka duk abin da ya same ku sai zama kun zama ƴan hayaniya saboda ba hasken karatu. Amma yanzu kai in ka bi waɗannan hasken abubuwa da muke karanta na tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka ga cewa an yi wa Annabi cutarwar da ta fi a harban mishi mutane bakwai ko tara a ƙafa. An yi mishi cutarwar da ta kai inda zai yi wannan wautar, ya ce shi kenan ya yi declaring yaƙi akan mutanen Makka. Hasali mun jima inda Allah ya hutashe shi, ya turo mishi mala'ikan duwatsu cewa ya ba mala'ikan umarni kawai a je a kashe mutanen kawai a huta. Annabi ya dawo na ɗakan shi shine limamin Ka'aba, ai ta sallah kawai har a mutu ba matsala. Amma kaga sai Allah bai yi haka ba. Saboda haka kullum in abu ya faru ku san yaya za ku yi handling. Amma wannan kuma dole ne sai an samu malamai sun zauna suna karantar da ku. To malami ne yau zaka yi ta jin shi a radio, zaka yi ta jin shi a radio, zai je wa'azin ƙasa nan, zai je na mako nan, zai je na wuni nan, zai je na kaza nan. Amma an ka je a anguwarsu ina ne makaranta take, inda yake karantarwa a anguwarsu littattafai nawa ya sauke. Idan ka je garinsu ka binciki cewa ko akwai kasusuwan da malamin nan ya sauke wani littafi, sai ka ji a babu. Wani ma sai ka je a anguwarsu da Alhaji aka san shi a radio ne ko kuke jin labarin shi, shakwa ne shugaban kungiya kaza. Amma an ka tafi anguwarsu fa Alhajin birni ne a wurin mutanen anguwarsu, basu ma taba sanin shi a harkar da'awa ba. In aka ce ai shine ma mai wa'azin nan na radio, sai su yi ta mamaki. To wajibi ne jama'a ku gane cewa addinin musulunci ya ginu ne akan ilimi da ilmantarwa da karatu da karantarwa da tarbiya da tarbiyantuwa da karatu din. Shine Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna. Kaga maganganun nan guda uku da na faɗi ga su a cikin ayan nan, karatu, ilimi, tarbiya, Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina. Allah yana son ne ku zama masu tarbiyyar jama'a. Bima kuntum tuallimuna alkitaba, da littafin da kuke ilmantarwa, wa bima kuntum tadrusuna, da kuma karatun da ku kuke karantawa. Ku yi tarbiyya, ku yi karatu, ku yi ilimi, abinda Allah madaukakin sarki ke neman aike. Amma sai dai a tara mutane a yi wani wa'azi, a yi ta hayaniya jama'a, a yi ta hargowa, shikenan kuma mutane su dawo suna ta murna saboda an zagi wani, saboda an kafirta wani, an ce wani in ya shiga wuta Allah ba zai fitar da shi ba. Kai kake murna? Aljanna ba gidan gadon ku bace. Balle in ka ji wani ba zai zo ba kai murna, ba zai ta rage muku dakuna ba. Saboda kar ka taba murna dan wani ya bata. Kar ka taba farin ciki dan ka ji wani ba zai shiga aljanna ba. Kai murna ya za a yi wani ya shiryu, ya za a yi wani ya zo a shiga aljanna tare. Amma abinda general impression, abinda tunani ya fassara wa mutane kawai shine malaman gaba ɗaya kawai su suka jirkita wa mutane wannan tunani. Kawai kowa in ya zo yana son ne ya yi ya more, a yi dariya, a yi kabbara, a ce ya iya cin uban mutane. Aida ba zai zo masallaci ba. Ina cin uba kuma, ai cin uba gidan fata ba a tafin anan zariya ne, shine wurin ƴan daba kenan ko karkashin gada. Amma a masallaci ana fatan alheri ne, ana fatan rahama ne, ana fatan kowa ya samu shiga ne. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bayan wannan sai malam ya ce al-faslu salis, fasli na uku, fiqhu sira min islami Hamza wa Umar. Allahu akbar. Ka ji wasu manya-manyan ƴan tauri, wasu ƙauraku ne a jahiliya, ga su nan guda biyu. Malam ya ce zai karantar da mu dangane da irin ilimin da ke cikin tarihin musuluntar Umar da shi da Hamza radiyallahu anhu. Allah ya ƙara musu yarda. Tun daga sanda suka musulunta ila nihayatul isra, har zuwa ƙarshen sanda aka yi isra'i da mi'raji, wannan tarihin za a yi mana a yanzu. Tun daga ran da Umar ya musulunta da ran da Hamza ya musulunta, ai kun ga a baya an ɗan yi mana ɗan kanun labarai kirif, yaya Hamza ya musulunta, yaya Umar ya musulunta, to tun daga yanzu za a yi mana cikakken jawabi. Wa yatakawwanu min tamyidin, malam yace to wannan fasli, wannan gaba ta wannan karatu za ta tattaro shimfiɗa da sharaffage, shine tamhid. Za a fara shimfiɗa tukuna a yi sharaffage, ma'ana kamar za a yi zaman tarihi sai a zo a shimfiɗa tabarmi a yi kaza, to za a yi wata sharaffage wadda za ta sa ka fahimci tarihin da kyau. Al-mabhasul awwal, mas'alar farko za a tattauna dangane da bincike akan fiqhu sira fi qissati islami hamzata bin abdul muttalib wa umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Za a tattauna dangane da ilimin da za a samu game da tarihin labarin musulunta Hamza dan Abdul Muttalib da kuma labarin musulunta Umar dan Khattab. Kun ji darasi na farko kenan, nan ana baka course outline, ana baka kanun darussan da za a yi maka. Al-mabhasus thani, wuri na biyu da za a yi bincike dangane da fiqhu sira fil muqata'ati al-amma. Al'amari ya kai al'amari, daga yanzu a daina magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, a daina saya, a daina siyar mishi, a daina aure, a daina auren mishi. To haka duk sahabbai su ma, haka duk wanda ya yarda cikin dangin Annabi ya rufa mai baya ko bai musulunta ba, kada a sake magana da shi. Wannan ita ce al-muqata'atul 'amma, national sanction, aka ce duk ƙasa a daina magana da su. Dan haka idan Banu Hashim ko da ba musulmi bane, dan uwan Annabi kenan, in har yana goyen bayan Annabi akan ya ci gaba da wa'azi, ka taɓa bashi ya sai ka aika yar ta dawo. Idan yana neman aure sai ka ce kai sake zuwa, ka fasa bashi. Idan ka kasa trader yazo zai sai magi ko daddawa, sai ka kauda kai nawa nawa kai banza da shi har ya gaji. Idan shi kuma ya je kasuwa ya kasa alayyahu, sai dai alayyahun ya yaushi, ba wanda zai siya. Sanction kenan. Ina fata an gane. Za ku ji malam zai magana dangane da ilimin da ke cikin wannan abu. Wa dukhulir rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama shu'abi abi talib, da kuma tarihin shigar da manzon Allah ya a cikin tsurkukin Abu Talib. Abinda aka kira tsurkukin Abu Talib, to Abu Talib shi ne dattijo a cikin Banu Hashim lokacin da aka yi musu wannan wulakancin. Sai ya ce ina da rai, za a wulakanta dan nawa dan an ga uban shi bai da rai? Ya ce wallahi ba za ta yi ba. Dangin shi Banu Hashim suka ce ya za ka yi, ka tsufa, za ka iya fada da waɗannan manya-manyan sanatoci su Abu Jahal da sauransu sun zauna sun tabbatar da doka? Ya ce wallahi ba zan yadda ba. Suka ce to me kake nufi? Ya ce abinda nake nema ku rufa mini baya, ni kuma in rufa mishi. Suka ce in wannan ne muna tare da kai. Ya ce to a garin nan me ye amfanin mu zauna, ba za mu siya ba, ba za a sayar mana ba, ba za mu kasa ba, ba za a kasa mana ba, ba za mu aura ba, ba za a auren mana ba, ina alherin zaman garin? Suka ce babu. Sai ya ce ku mu tashi mu koma bayan gari. To da suka koma sai suka je suka samu wani tsurkuki cikin sunkurin yayi da daji, sai suka zauna, shi ne ake kiran wurin Shu'abi Abi Talib. To Annabi ma ya je da shi aka zauna, tunda ai a kan shi ne ma magana ta taso. Ko kun fahimta jama'a? To za a yi mana tarihin wannan abin da ya faru. Al-mabhasus salis, wuri na uku da ke bincike dangane da fiqhu sira fi wafati Abi Talib fi hadha al-waqti. Sannan sai kuma darussan da za a dauka na tarihin rasuwar Abu Talib a wannan lokacin. Abu Talib a lokacin ya kai shekara 83 zuwa da 4. Sai ka kaddara tsoho dan shekara 83, a ce ya je ya shiga wani daji ya zauna, ba gida bane a wurin, ba rijiya, ba abinci, ba magani, ba komai, ga sanyi, ga wahalhalu, sai ya kama rashin lafiya. Sanadin rasuwar shi kenan. To wani darasi ne za mu iya dauka anan? Malam zai mana wannan jawabin in Allah so. Al-mabhasur rabi', wuri na hudu da ke bincike dangane da fiqhu sira fi khurujihi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila Taif. Sai kuma tarihin da manzon Allah ya fita zuwa ƙasar Taif, lidda'awati ila Allah, dan ya kirayi mutane ainihin zuwa ga Allah. waɗanne darussa muke ɗauka, domin da Abu Talib ya rasu, Khadija ma ta rasu, sai kuma mutanen Makka suka ɗauko ƙuntatawa fiye da kowace, ba su taɓa wa annabi irinta ba. Yanzu ne abin ya kai hadda duka da mangari da jifa da yaga riga, saboda waɗanda ke tsaya mai wannan dattijo ne dagaci, yana da ƙarfin sarauta, wannan hajiyar birni ce tana da kuɗi. To sai suka rasu a lokaci guda. To dama su waɗannan mutane ba Allah suke tsoro ba, wannan dattijo yana da ƙarfin sarauta, wannan tana da ƙarfin kuɗi, to sun kwanta sun rasu. To sai aka zo ana ƙuntata annabi, da abu ya ƙunci shi ne sai ya fita zuwa ƙasar Ta'if. Ta'if ɗin nan ta kai kamar daga Zariya ne ainihin wato kamar zuwa Kaduna, ko kuma biye da haka kaɗan haka, ko kun fahimta jama'a? To ya fita, to za mu ji wannan fitar da ya waɗanne darussa za mu iya samu a cikinta. Sai kuma al-mabhasul khamis, wuri na biyar da ke bincike dangane da fiqh sira fil isra'i wal mi'raj, sai kuma tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da isra'i. Menene isra'i? Isra'i shine tafiyayya da Allah ya yi da shi daga Makka zuwa Madina akan ainihin wata dabba mai suna ainihin buraka, ita ce Bahaushe ke ce mata buraka. Ita wannan dabba ta fi jaki tsawo, amma ba ta kai doki ba, kuma a gidan aljanna take, ba ta anan duniya. Annabi ne kuma ya taba hawanta sallallahu alaihi wa sallam, sai mala'ika Jibrilu dan rakiya shine escort. Ita wannan dabba tana da gudu, gudun da idan ta daga idanta ta hangi guri, to nan take jefar da kofatanta. Ko kun fahimta jama'a? To ita ce ta zo a matsayin wato prophetic jet kenan, jirgin saman da ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan isra'i da aka yi, za ka yi mamaki ikon Allah, ba a fita da annabi ta kofar daki ba sallallahu alaihi wasallam. Dakin aka huda, ta nan aka fita da shi ta sama sallallahu alaihi wasallam. Haka yace suqifa an zahari bait, yace saman daki na aka huda, ta nan aka fitar da ni. Sannan mala'ika Jibril da shi da annabi suka hau wannan dabba, aka tafi aka je masallacin Qudus. Allah ya dauko mishi annaba gaba daya, raya mishi, yi musu sallah, suka tattauna. Daga nan kuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace, sai mala'ika Jibril yace mini, to kinsa, akwai kuma wata sabuwar tafiya. Yace ina za mu je? Yace Allah ya ce in kai ka wurin shi. Allahu akbar, kai ka ji mukami. Yanzu in shugaban kasa ya aiko da wata bakan mota jibgegiya aka ce a kai ka, tun kafin a fara tafiya sai a fara maka munna. Haka ne ko fara munna? Ba a fara maka, saboda kawai ta hadu, ka hada kashi. Amma wannan zuwa ga Allah ke. To a wannan lokacin wannan tafiyar kuma ta kasaita ce, mala'ika Jibrilu ne ya goya annabi a gadan bayan shi sallallahu alaihi wa sallam. Suka tafi suka tafi suka sama ta daya, suka hadu da annabi Adam, sama ta biyu Yahya, sama ta uku Isa, sama ta hudu, sama ta biyar, sama ta shida, ta bakwai ga annabi Ibrahim. To daga nan sai mala'ika ya ce wa annabi, wa ma minna illa walahu illa lahu maqamun ma'lum. Yace to mu mala'iku iyakacin mu kenan, ba mu wuce nan ba, amma kai you are so special, kai na musamman ne. Allah ya ce ka wuce. Annabi yace na taka na taka na taka, yace hatta sami'tu sarifal aqlam, yace har sai da rinka jin karar alqaluma suna rubutun kaddara game da halittu, sai da annabi ya kaina sallallahu alaihi wa sallam. Yace da yaje sai ya ga wata koriyar dadduma, Allahu akbar, ya zo fadar da babu irinta duk duniya da lahira, ya je fadar Allah. Yace sai ya ji Allah yana magana da shi, wa auha ila abdihi ma auha. Allah ya mishi wahayin abin da ya ga dama ya mishi wahayi. To wannan tsakanin shi da ubangijin shi kenan. Mu kuma bayi muna nan muna jiran mai gida yayi tafiya a zo da tsaraba, ya ka bashi salloli 50, ya taho yana murna, ya taho ya zo da annabi wani annabi wani. Annabi Musa ya ce mishi, kai wannan yaro ka zo bayan mu, amma gashi har ka shallake mu, wacce tsaraba ka samu? Yace salloli 50. Sai yace wai sun yawa, goma a rage. Yace 50 a rage? Yace ina ba za su iya ba. Yace guda biyu aka bani muka yi ta jayayya, la'asar da asuba, amma bani Isra'ila ta taburza, sai da bulala ake koro su. Kai ka dibo 50 kana murna? Koma baban shiga ne kai mumun dade a cikin harkar, koma ya rinka komawa da shi har sai da suka zama biyar. Sai Allah yake to biyar din kuma ba za a rage ba, amma ladan 50 ne. Da yazo Annabi Musa yake mishi koma, sai Annabi yace ina jin kunyar Allah, zan koma ba, na koma, na zo, na koma, banni in wuce. Shine aka taho mana da waɗannan salloli guda 50 a matsayin tsaraba, salloli biyar a matsayin tsaraba, amma ladan su fa ladan 50. Allahu akbar. To jama'a, kun ji tarihin Isra'i da Mi'raj, wata kasaitacciyar tafiya ce da ba a taba yin ta ba. Duk karatun Turawa ba su taba samun tarihin wannan irin tafiyar ba. Wannan tafiyar sai an zo Qur'ani ake jin labarin ta. Shi yasa archaeologist masu ilimi dangane da tarihin tsoffin garuruka, tsoffin wurare, tsoffin kaza, a lokacin da suka yi wa kansu cikin da ba uba, suka ce sun yadda su binciki kowane littafi, za su binciki kowane wuri don neman bayani, amma suka ce banda Qur'ani. Sai ya zama sai su je sai su binciko gari, sai su iya bincike duk duniya, sai a rasa wanda ya san gari. Sai ne ce musu ƙaryar banza, shi ma ɗan uwansu ne kafiri, sai ce ƙaryar banza, wani mukami ne muke da shi mu je mu binciko abu, mu ce kuma ga wani littafi wanda yake yana ɗauke da tarihi, ba za mu je mu bincika ba. Shi ne 1984. Sai suka yarda cewa to za su rinka haɗawa da Qur'ani. Shi ne sai suka gano birnin Annabi Hud, da Allah yake wadhkur akha adin iz anzar qaumahu bil ahqaf. Suka je garin bincike, suka samu gari guda ne gashi nan, amma Allah ya lullube shi da yashi. Suka kada, suka raya, suna zuwa Al-Qur'ani, sai suka ga tarihin garin da halaka garin da rufe garin. To shine aka samu wani babban malami musulmi dan boko ne, scientist a kasar ainihin Taki, mai suna Harun Yahya, ya zauna yana binciko waɗannan abubuwa, ya rinka bi yana daukan hotunan su, yana cewa in ba musulunci ba, ba inda aka taba jin labarin waɗannan abubuwa. Ko kun fahimta jama'a? To haka addinin nan namu yake jama'a, yana zankama da ilimi. Shi yasa kowane ne kai duk abin da ka karanta, ka dawo ka karanta Al-Qur'ani, a lokacin ne zaka gane cewa something was missing in your degree. Digirin ka zaka gane cewa akwai naƙasa. In ka karanta Al-Qur'ani, lokacin zaka gane cewa yanzu you have a complete package of the degree program akan komai. Saboda ga wani kafiri na ƙasar Faransa, Maurice Wakai, yaje duk ya gama binciken shi, sai zo ya samu duk abin da ya binciko gaba ɗaya a cikin sadara ɗaya Al-Qur'ani ya ainihin gama bayyanawa. Amma wani binciken sai ya shekara uku, wani sai ya hada da kaza, wani sai ya hada da kaza. Ai sai suka zo suna murna cewa sun gano cewa a tarihin wata, tarihin wata, wata ya taba tsagewa. Suka zo America ana ta bin, ana ta murna, ana ta celebration, ana ta kada ganguna. Waɗanda suka gano ana dora su a wuya ana yawo da su. Sai wani musulmi ce ƙaryar banza, duk wannan hayaniyar da suke yi dala nawa aka kashe? Aka ce dala miliyan kaza. Yace to akwai shi a layi daya na littafin mu. Yace kai da Allah, ana bude sai aka ga iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar. Tashin duniya ne ya kusa, har wata ya tsage. 1400 years ago yace gashi a cikin littafin mu, shekara 1400. Gobe ba wanda ya sake fitowa biki, ashe bikin nasu ma outdated ne. Amaryar tuni tana da ciki, sannan suka zo suna biki. Na fata an gane. Amma saboda haka gaskiyar lamari jama'a, kar ka sake kana musulmi baka san Al-Qur'ani ba.
wannan Morris Vocal da yaga irin abubuwan da ke cikin Al-Qur'ani fa zuwa yayin zauna a Jidda shekara 5 ya koyi larabci ya koyi Qur'ani yace saboda ya lura cewa fassara ba za ta isar mishi ba ya kamata ya iya yaran ya iya littafin yadda zai rinka karanta da kanshi yana fahimta zai fi gane al'amari shine zai na rubuce the Qur'an the Bible and the modern science the Qur'an the Bible and the modern science Qur'ani in aka gwada shi da Bible da kuma binciken kimiya da fasaha na zamani yace kullun sai ya ga Qur'ani yana cikin contrast yana haskaka wannan bincike nashi amma sai ya ga cewa littafi mai tsarki Bible kuma yana cikin contradiction yana contradicting waɗannan ainihin findings waɗannan ka'idojin da ya binciko saboda akwai hannun ɗan adam a ciki amma Qur'ani kuwa hannun Allah ne zalla to jama'a kun dai ji wannan na'am to ai shine escort din shi wallahu alam tamhidul malai yace ga sharar fage tahaddastu fil faslain as-sabiqain min as-sirah an-nabawiyyah al-athira من بدايتها إلى الهجرة إلى الحبشة وفي هذا الفصل نقف مع حلقة متكاملة من حلقات السيرة نبدأ هذه الحلقة والمسلمون لا يزالون في ضعف لكنها تتوج بنصر من الله سبحانه وتعالى مبين ما لم يتحدث تحدثت في الفصلين السابقين أفصلي بيود سكا غباتا كراتتك بيود سكا غباتا mun tattauna dangane da minas siratin nabawiyya al-athira dangane da tarihin annabi din nan mai kanshi sallallahu alaihi wasallam min bidayatiha tun daga tarihin annabi na farko tun daga haihuwar shi iyaye da kakannin shi ila al-hijrati ila al-habasha har muka kawo zuwa ga hijira zuwa ga habasha shine karatun mu ya tiki wa fi hadha al-fasli to amma a wannan fasli naqifu ma'a halaqatin mutakamila zamu ainihin tsaya ne mu tattauna a wurin wani darasi cikakke min halaqatis sira daga cikin darussa na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam tabda'u hadhihi alhalqa wannan ainihin darasin zai fara ne wal muslimuna la yazaluna fi da'af muslimi har yanzu ba su gushe ba suna nan cikin rauni domin ko da aka ainihin yi hijira zuwa kasar habasha har yanzu muslimi suna cikin rauni dan ba duka muslimin makka bane suka gudu zuwa madina wasu ne waɗanda aka bari a maka har yanzu cikin rauni suke lakinnaha sai dai kuma wannan raunin ya sha bamban da na farko tatawajju bi nasrin min Allah wannan ainihin wato raunin yana ainihin wato fuskantar nasara daga Allah subhanahu wa ta'ala mubin nasara a sarari musulmi suna gani sabanin wancan raunin kullum gari ya waye matsalar da za a shiga tafuwar da ake ciki amma wannan raunin sai ya zo musu suna ganin haske suna ganin sassauci suna ganin ci gaba faqad dayyaqat quraish ala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam yace kaga dai quraishawa sun kuntata wa manzo muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa lam taktafi bil i'rab an ad-da'wa basu takaitu da yin watsi da kiran shi ba kin sauraron wa'azin kawai basu tsaya anan ba bal saddat anha sai kuma suka rinka tare mutane waɗanda za su je wurin wa'azi sun kibi kuma suna tara mutane wa azat man dakhala fiha kuma suka rinka cutar da duk wanda ya shiga cikin wannan addini bi shatta anwa'il iza da nau'i na cutarwa ina son ku fahimta anan banda kafirci da suke yi kuma in suka ji wani zai musulunta sai su tare mun dai ji yadda suka yi wani bako mai suna Tufail har ta kai Tufail ya ɗiba auduga ya dode kunnuwan shi dan dai gadangadan din kai ya ji abin amma daga ƙarshe kuma Allah ya bude mishi idanuwan shi ya bude mishi kunnuwan shi saboda haka sai ya zama mutanen Makka ba su takaitu akan kafirci ba kadai sun hada da kange mutane daga imani da kuma cutar da waɗanda suka musulunta da nau'ukan cutarwa wa kanat kullu yawmin tazdadu shirasatan wa ina'an ko ana'an yace dan haka wannan cutarwar kullun ƙara munana yake shine sharasa kullun ƙana munana yake wa ana'an kuma kullun wahala ƙaruwa take wa inadan kuma kullun ƙara tsauri take yi, cutarwar kullun tana ƙara munana wa inadan kuma kullun tana ƙara tsaurara. Walam tahsir adahum fid dakhilina fil islam, cutarwar ma bata tsaya ga waɗanda ke shiga musulunci ba kadai, bal shamula asrahum, an gane usrahum wa nisa'ahum wa atfalahum, wannan cutarwar ta tattaro hadda usrahum wato iyalansu. Idan kai ka musulunta sai aka samu wani wanka ya daure maka gindi ya barka kana zaune a gidan shi, to a cutar da kai a cutar da shi tare da cewa shi yana cikin kafircin fa. Haka matayensu, haka ƴaƴayensu, ko kun fahimta? Ku dubi Ammar, Ammar yaro ne karami, mun ce bai wuce shekara 12 ba, aka kama uwar shi aka bankare ta tsirara, aka rinka daba mata mashi a farji har ta mutu, Sumayya. Baban shi Yasir aka daure shi tsakanin raƙuma guda biyu, aka kora wannan dama wannan hagu, suka tsinka shi biyu, shi kuma aka gaggaura mishi mari aka sai zagi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka hatta ƴaƴan musulmi ba kyale su ba. A cikin gidan Annabi da Abu Bakr ya babba a lokacin kawai ita ce Asma'u, su Fatima ƴan mutsi-mutsi ne, da sauran duk ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ƴaƴan Abu Bakr duk ƴan mutsi-mutsi ne. Dan haka lokacin da Annabi da Abu Bakr suka yi gudun hijira, sai suka fara zuwa sai suka tsaya a cikin wani ainihin dutse mai suna Thawr, kogon sunan shi Ghar Thawr. Dutsen in ka kalle shi ko yanzu, gashi nan ka kama hanya zaka fita daga Makka zaka yi Madina, za ka gan shi kamar saniya ta yi doro. Shi yasa suke kiran shi Ghar Thawr, wato Jabal Thawr, wato dutsen bijimi, yayi kama da bijimin sa in ka dube shi, kamar yadda anan kasan muna da dutsen amare, in ka duba sai ka ga kamar amare ne, to haka wancan ma in ka dube sai ka gan shi. To nan ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga hanyar Makka a yanzu an fita za a tafi Madina, gashi nan a jikin titi haka, anan suka je suka boye. To Asma'u ita ce budurwa a lokacin daga cikin ƴaƴansu, duk sauran ƴan ƙanana ne. Da suka shigo gidan ana neman Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Abu Bakr basu gan shi ba, suka bubbuge su, yara ƙanana suka yi ta kuka, su ma ba su san ina iyayen su kai ba, don a lokacin Annabi ba zai faɗi ina zai je ba. To amma Asma'u da yake ita babace, sai suka ce mata ga inda za su je, amma za su dan tsaya a wuri kaza don su ba da sawu, wato a yi gaba ana neman su, ashe ma har yanzu ba su bar garin ba. To Asma'u da yake budurwa ce, ta tashi sai ta daura majanyin jama'a, majanyin nan da za ta daura shi sai ta sake shi haka ƙasa, manya mai tsawo ne, sai ta sake shi ƙasa haka labban majanyin. Idan ta dafa abinci sai ta sa hijabinta, sai ta kawo ta lulluɓe jikinta, sai ta riƙe kwanon abinci, sai ta fito ta tabbatar ba wanda ya ganta. Amma duk da haka sai in ta kama hanya tana tafiya, tana ƙoƙarin fadda sawu, sannan wannan majani yana bin bayanta yana share sawunta, ita take kai musu abinci safe da yamma. Shi yasa suke mata kirari, suke ce mata Zatun Nifaqaini, mace mai leɓan majanyi biyu, majanyinta guda biyu sai tana sakin shi a ƙasa. Uwar Isma'ila ita ta fara yin haka a tarihin ƙasar abin nan rayuwarsu ta Larabawa. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To haka har ƙananan yara suke cutarwa, balwa a ƙaribahum, har ma dangi. Wani lokacin ko surukinka in ya ƙi ƙwace ƴar da ya baka, shi ma sai a je ana dukan shi. Ina fata an gane. Faqad alja'atir ko sai ce faqad alja'at ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama, to wannan cutarwa sai ta tursa su manzo Muhammad ila dukhul fi sha'bi abi talib, sai ta tursa su Annabi shi ma ya shiga cikin wannan tsurkuki, wannan gurin zama na abi talib. Huwa wa man nasarahu, shi da duk wanda ya taimaka mishi, wa azarahu, da duk wanda ya rufa mai baya, min al-mu'minin, daga cikin mu'minai, wa min aqaribihim, haka daga cikin danginsu. Wa mana'at anhumul ma'una, aka hana duk wata gudunmawa ta je gare su. Idan aka ga wani ya rike kwandon wake ko gero zai kai musu, sai a tare shi. Ina za ka kai? Sai ce zai je Shu'abi Abi Talibin ne, suna buƙatar abinci zai je siyar musu. Sai a ce na nawa ne? In ya ce 3000, sai a ce ga 6000 kawo. Duk wani abu da zai je musu na taimako aka hana. walamman ta halhisaru, yayin da ainihin wato wannan tsarewa da aka saka su, wannan sanction ya kai makura, ta taba ati shada'idu ala rasuli sallallahu alaihi wa sallam, sai tsanani iri-iri ya rinka biyo baya ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kaga dai ga tsananin yunwa da ake ciki. Ana cikin haka sai dattijo Abu Talib ya kamu da rashin lafiya, tsanani ya tsanani, har tsananin ya kai bi wafati ammihi Abi Talib, wannan baffa nashi Abu Talib ya rasu. Zaka zo ka ji wani mamakin Allah, kaga fa yadda suka wulakanta dattijan nan Qurayshawa ko, amma suna cikin garin Makka da suka ji zai mutu, annabi ya rungume shi zai dora mai kalmar shahada, sai suka sheko a guje, suka ce abun kunya kuma zaka yi? To shi din da sai ya ce ina ruwana da ku, ba ruwana da ku, amma sai ya ce a ba zan yi abun kunya ba, to muna nan ma ga yadda zaka faɗi la ilaha illallah din, abun kunya zaka yi, to zaka ba wa ƴaƴanka gori, ku ji fa. Waɗannan da gaske fa suke kafirci jama'a, ba wai sun ɗauka drama ba ne, da gaske ne. Thumma wafatu Khadijata ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha, bayan Abu Talib ya rasu da ƴan watanni, sai kuma as-sayyida Khadija Allah ya ƙara mata yarda ita ma ta rasu. To kun ji fa, sai malam yake cewa thumma sudubi ahli Ta'if, sannan sai kuma irin karewa da mutanen Ta'if suka rinka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi da tsanani yayi tsanani a lokacin an dawo cikin gari, sai ya ga cewa kai kuncin nan yayi yawa a garin nan, sai ya ga ai mutanen Ta'if suna da dangantaka da mahaifiyar shi, sai ya ce bari ya tafi, ya san dangin uwa suna da zumunci, yana zuwa shi kuma sai suka tare, suka ce ba zai shiga garin ba, shine sudud din su wa i'rabuhum, da kuma irin bujirewarsu, bal wa iza'uhum, kai har ma da cutarwarsu. Dan aka ce manoman bayan gari ne da suka ganshi, sai suka sheka a guje, suka fadi a gari ga Muhammad nan zai shigo gari, sai aka yo gayya, aka taho da yara, aka jajjefe shi har aka fasa mishi kai, an hana shi shiga gari, an fasa mishi kai, an ci zarafin shi. Kaga duk wannan cutarwa ce. Malam yake cewa liyantahi hadha al-fasl bi takrim min Allah subhanahu li nabihi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, to wannan gaba ta tarihi sai kuma ta zo karshe da girmamawar da Allah ya yi wa annabin shi Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wasallam, hina ma usri bihi ila al-masjid al-aqsa, ayayin da ya dauke shi da daddare ya kai shi masallacin binnin Qudus, wa urja bihi ila samawat, sannan kuma ya dauke shi daga nan binnin Qudus ya tafi da shi sammai tun daga ta 1 har ta 7, li yabluga manzilatan lam yablughha ahadun min qabli, wannan shi zai sa annabi ya kai wani matsayi wanda wani bai taba kaiwa wannan matsayi ba kafin shi. Fa hadhal faslu, malam yace kaga wannan gaba ta tarihi, wa inibtada bil muqata'ati wal hisar, ko da ike ta fara da yanke alaka da aka yi wa annabi, da kuntatawar da aka yi wa annabi min Quraishin daga Qurayshawa, lakinnahu intaha bil mi'raj al azim, sai dai kuma ta karke da mi'raji mai girma da aka dauki annabi aka kai shi sama, allazi balaga bihi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzilatan sami'a fiha sarifal aqla, wanda da wannan mi'raji ne manzon Allah ya kai matsayin da har sai da ya rinka jin kara ta alqaluman Allah suna rubuta kaddarorin bayin Allah. Wa hadhihi al halqa, mala yace to kaga wannan darasi mina sira na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam, bi fiqhi hadda'u, da irin darussan da zamu diba, da fahimta da zamu diba na da'awa, hiya mawdu'ud dirasa huna, yace shine abin da zamu tsaya mu nazari anan, wa billahi tawfiq, Allah ya kara mana dacewa. Jama'a kun ji sharar fajar, kaji abubuwan nan yadda ya jero su ko, to yanzu wannan an yi kanun tarihin ne, yanzu kuma malam zai zo ya bada cikakken tarihin da kuma yadda al'amarin yake. Al-mabhasul awwal, wuri na farko da ke bincike dangane da fiqh sira fi qissati islami Hamza ibn Abdul Muttalib Abdul Muttalib wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, wannan wuri zai mana tarihi ne dangane da labarin musuluntar Hamza dan Abdul Muttalib da kuma Umar dan Khattab, Allah ya kara musu yarda. في هذا المقطع المهم أولا ينكي نتاريه من مهمنش من السيرة النبوية نتاريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المباركة تاريه من البركة لا يمكننا أن نتجاوز حدثا مهما فيها بذي يوم تألك دون أبدا يفعرب قويا يا أبنك معنى أبن دماليك تشيوى wannan wurin ba za mu tsallake komai ba komai sai ainihin wato mun tattauna dangane da shi ba za mu ketare shi ba bal balagal ahammiya malan yake cewa kai al'amarin da ya kai matukar muhimmanci ma'ana sai mun bi mun tattauna shi mutamassilan bi islami rajulaini min khairati quraish yace wannan wurin za mu tattauna muna masu baiwa abin muhimmanci kwarai da gaske ta hanyar buga misalin musulunta wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen da suke daga cikin masu alherin Qurayshawa daga cikin manyan mutanen Qurayshawa wa a'zamuha ba'san kuma daga cikin waɗanda suka fi kowa girman yaki wato waɗanda suka ayakance in aka tayan ma yaki sun fi kowa da Hamza da Umar to malam yake cewa ba za mu tsallake ba za mu dauke su a matsayin misali mu tattauna كان لهم المكانة فيها في الجاهلية ودنا متاني تن أجاهلية سنة دعينهن درجة أتكن قريشاوة وكان لهم الأثر المبين كما ودنا متاني سنة دبينن تاثيري على المسلمين كمسلمي مسلم تسو تا تنزى رايور مسلمي بإسلامه ما تهنير مسلم تتاسو أولهما نفرقون سشيني سيد الشهداء شوغبان شهيدي أورن الله عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بابا منزو محمد صلى الله عليه وآله وسلم حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب وثانيهما نبي ينسكما الفاروق مبنبن تي قسكيا دقاق اليا أمير المؤمنين شين سرك مؤمني الخليفة الراشد شليا خليفة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه Allah ya kara mishi yarda abinda wannan abin ke abinda wannan shimfidar take cewa wannan gabar da zamu karatu akan ta zamu dubi wasu al'amura masu muhimmanci da suka shafi rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma duk wani abu da ya faru a daidai wannan gabar komai kankantar shi ba za mu tsallake shi ba yace amma zamu dauko musuluntar wasu mutane guda biyu wanda musulunta waɗannan mutanen guda biyu ta zama revolution a cikin da'awa ta haifar da wani juyin juya hali wanda kafin musulunta su duk wani wanda ya musulunta ba a samu irin wannan juyin juya halin ba har Abu Bakar ba a samu juyin juya hali irin wannan har Uthman har Ali har Khadija musuluntar Umar da Hamza ta haifar da wani irin ci gaba wanda ba a taba samun irin shi ba dan haka ga Islam Hamzata ibn Abdul Muttalib Hamzata ibn Abdul Muttalib ga musuluntar Hamza dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda Hamzatu huwa ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Hamza babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa akhuhu min ar-Raba'a sannan kuma dan uwan manzon Allah ne dan sun sha nono daya nan ce sun sha nono ɗaya baya nuna sun sha a lokaci guda domin Hamza wa ne ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani da kaji an ce babban manzon Allah to in ka tashi sai ka ce wan uba ne saboda mahaifin annabi shine dan auta to duk su Abu Lahabi da su Hamza da su Safiya da duk waɗannan ƴaƴan Abdul Muttalib dukkan su yayye ne ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun fahimta to amma kuma sun sha nono daya shine a ce lokacin da aka haife ka a 1950 an kai ka wurin wata mata ta shayar da kai nono sai kuma aka zo 1970 sai aka haifi wani kaga bayan shekara 20 kenan shi ma sai ta shayar da shi to shine sai a ce dan uwanka ne wajen shan nono yanzu da kai da shi kun zama kamar ciki daya kuke wannan ya bayyana lokacin da aka kashe Hamza yana da ƴaƴar karama sai sahabbai suka yi shawara cewa ya kamata manzon Allah ya aure ta saboda ga maraici ya kamata ga ta kuma ƴar karama ga shi kaza kaza ga kusanci shine sai manzon Allah ya ce ai mun sha nono ɗaya da mahaifinta ba da man aure ta ko kun fahimta jama'a وكان اسلامه في البدايه كما تذكر كتب السيره farkon yadda tarihin musulunta Hamza ta kasance kamar yadda littafan tarihi suka faɗi hamiyatul lir rasul kabilanci ne da kawai goyen bayan manzon Allah goyen baya ne na kabilanci ai mun dan ji a can baya kadan yace faqad warada fi kutubis siyar yazo a cikin littafan tarihi anna amatan li abdullah bin jud'an wata baiwa ce ta wani mutum mai suna abdullah dan jud'an كانت في مسكن لها تنازلون أول وريناتا حينما مر أبو جهل بالرسول صلى الله عليه وسلم وانن بيوا تنازلون في أبو جهل يزوزي وچي من ذن الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا أو لندوط الصفا فآذاه سيچو تدشي وشتمه يذا جيشي ونال منه يتذر فينشي فلم يكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم سيمن ذن الله بيكولا شبا bai ce mishi cas ba bai ce mishi komai ba ya gama zagin shi falam yalbas abu jahal bai dade da wucewa ba an aqbala hamza ibn abdul muttalib sai ga hamza dan abdul muttalib ya fuskanto min saydil lahu daga wata farauta ta shi mutawashihan qausahu yana rataye da bakan shi wato kwali da bakato yana rataye da su ya dawo daga farauta daga can bayan gari kenan sai gashi yayi wajen safa cewa zai gangaro wajen harami kenan fa akhbaratu amatu ibn jad'an sai wannan baiwa wanda akai a gaban ta baiwa abdullahi dan jad'an sai ta baiwa hamza labari bima sami'at irin abubuwan da ta ji na zagi da cin mutunci da cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abu jahalin yawa annabi wa kana a'azzafatan fi quraish shi kuma hamza shine gagararren saurayi a Quraishawa wa ashaddu shakima sannan kuma shi yafi girman ginin jiki wato charismatic yana da ko ma'ana ka maka ce barga barga ne barkeken mutum ne to na farko dai gashi da izza ya gagara baya da kuwa sannan dogo ne barga barga fahtamala hamzatul ghadab hamzatul ghadab فاحتمل حمزة الغضب سيبشي يكام حمزة لما أراد الله به قل لما أراد الله به من كرامته سبود الله يسو جرم ماشي سيد أو تبشي سنديني دعاك تشي أندكي أي أنزاج أنت متنشن تنقوانك محمد كذا كذا بيواتي كغيامي سيبشي يكام حمزة سيمالا يكي سوية بينا مكا ميسا بشي يكام حمزة sai ce Allah ne ya nufe shi da alheri fa kharaja yas'a shikenan sai ya fita daga nan inda safa take yana sauri walam yaqif ala ahadin ko bai tsaya a wurin kowa ba mu'iddan li abi jahl yayi tattalin yaje riski abu jahl an gane ko mu'iddan daga ada ya'du yana nufi yana hari yana sauri yana mai fuskanta yana mai nufin Abu Jahal bai tsaya wurin kowa ba iza laqiyahu an yuqi bihi yana son in ya hadu da shi ya afka mai falamma dakhala almasjida da ya shigo masallacin harami masallacin Ka'aba dan daga safa din kamar daga sama kenan wajen bangaren gabas maso ainihin kudu to yanzu ya gangaro kenan yana tahowa daidai inda Ka'aba take nazara ilayhi jalisan fil qawmi sai ya kalle shi sai ya hange shi a zauna a cikin jama'a Hamza ya hangi Abu Jahl fa aqbala nahawhu sai ya tinkari daidai inda yake hatta idza qama ala ra'sihi har sai da ya tsaya a kan shi rafa alqaws sai ya daga bakan nan fa darabahu biha sai ya maka mishi wannan baka haka ɗan tauri suke ɗan tauri ba zuwa zai ce wai kai ne kai wa wani a ina wannan ɗan sanda kenan mai hankali ɗan tauri yo ko kuskure ne ba zai nadama ba daga baya tunda ya riga yayi ko kun fahimta jama'a kaga dai da yazo ya kamata ya bincike da gaske ne abin da na ji labari a ina dan tauri ne yana zuwa kawai da ya daga bakan nan haka fadara bahu biha sai ya maka mishi ita fashajjahu shajjatan munkara sai ya ji mai rauni mummunan rauni thumma qala sannan ne fa yace atashtu kake zagin shi take zagin shi fa ana ala dinihi to na musulunta na ba addinin nan nashi aqulu ma yaqulu ni ma ina fadin la ilaha illallah irin yadda yake fadi ne farudda alayya zalika in istata'ata in ka isa dan ka baka banka ka san yan tauri sai an bi baya da ya ashariya haka to kamar min da martani ni ma na fada nayi karatun irin nashi kuma sallan zan yi ya abin da zaka yi fa qama ar-rijalun min bani mahzum sai wasu mazaje daga cikin kabilan mahzumawa dangin Abu Jahal kenan sai suka miƙe tsaye li nusrati Abi Jahal dan su taimaki Abu Jahal famana'ahum Abu Jahal sai Abu Jahal ya hana su ya ce ku kyale su na taba dan uwan shi ne gaskiya ne kaga baiwa ba ce kuskure ba kenan wa tamma hamzatu ala islamihi wa ala ma taba alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min qawli shikenan hamza yaje cika musuluncin shi da kuma abin da ya bi annabi akai na maganganun la ilaha illallah kun ji dalilin musulunta hamza jama'a an taba annabi ne sai hamiya ta kama shi yo dan me kuma za a ci mutuncin nawa ko kun fahimta jama'a kun ji sanadin musuluntar sayyidina hamza Allah madaukakin sarki ya ainihin kara mishi yarda to kamar yadda nake fadi kun ga irin waɗannan ƴan tauri da ƴan daba da kake ganin su kullun ina gaya muku akwai ranar su dan haka duk yadda za ku yi ku samar da wani yanayi wanda za ku rinka tara su kuna jan su jika kuna fahimtar da su addinin musulunci saboda irin wannan abun yanzu Abubakar ba zai haka ba Abubakar ya ji an zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama hasili karshen ta sai dai ya ce to Allah ya isa Allah ya rama mana amma Hamza yace Allah ya isa yayi imani ma da Allah tukuna ko kun fahimta saboda haka yana zuwa sai ya dauki mataki kuma to kaga da ita shi ma Abu Jahal din dan daba ne ka duba da kyau ka gani idan ka je ɗan daba sai ganka da rigan mutunci da ka zo zakai muzure sai wani ya tashi ya banka ji ka fadarka yace mallan zakai mana iskanci ne anan ko kun fahimta amma an dan daba ne dan uwansa yana zuwa ya gaura wani mali sai ka ji ya ce a oga to oga mu ma yaranka ne ko kun fahimta da kyau to su Hamza haka suke yasa akwai alheri ku jawo su jika ku karantar da su ina fata an gane to jama'a karatu yayi karatu za mu shiga musulunta sayyidina Hamza ga kuma ane mana isharar lokaci yayi kai sayyidina Umar insha Allah ta'ala dan haka in an zo gobe za a tashi dangane da tarihin musuluntar sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya ainihin kara mishi yarda Allah madaukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam na'am na'am a ya farkon magana ta haka take ai shine muka ce asalin hadisin Abu Dharr ba ya zo ne dan ya daura gindin duk wannan abubuwan da annabi ya misali da su ba amma yana son ya nuna yadda tauhidi yake ne to cewar mai zina mai sata zai shiga aljanna baya nuna kai tsaye ya shiga aljanna in Allah ya nufe shi shiga aljanna rahma Allah na da fadi idan Allah bai nufe shi da shigarta kai tsaye ba sai ya koma ya azabtar da shi da gurgurdan abubuwan da ya sannan kuma Allah ya yafe mishi kaga dai karshe ya shiga aljanna din Allah ya taimaka alaikum salam a Fatima yar annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka zo ba su ga annabi da Abubakar ba ai sai da suka je gidajen suka bubbincika ko to a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam su Fatima aka samu ɗan yara ne kanana lokacin da aka cici zalinsu a gidan sayyidina Abubakarin yara ne kanana sai nace Asma'u ce babba su Abdullahi dan wane ne yake da suna su Abdurrahman da su Aisha duk ƴan kananan yara ne Asma'u ce babban su Allah ya taimaka wannan yace yana fatan da Allah jama'a da ke zuwa wannan wuri su taya shi da addu'a Allah madaukakin sarki ya sa ya samu admission na ainihin abin nan jami'a da yake nema amin amin Allah ya saka samu admission din Allah kuma ya sa alkhairi insha Allah wannan yana cewa shin mutum zai iya daukan ilimi ta cassette kwarai da gaske amma ba a nufin cassette din ya zama shine maka asali ko internet ya zama maka shine asali ko littafi ya zama maka shine asali abinda ake nufi shine mutumin da yake dalibin ilimi ne yanzu yana garin Jalingo, ko dalibin ilimi ne yana birnin Kebbi, ko dalibin ilimi ne yana Katsina, dama can yana zuwa wurin malamai yana daukan darasi. To shikenan yanzu sai ya samu wannan littafi, sai ya samu ga kaset din an karance shi gaba daya, sai ya rinka bi yana saurare yana bi a littafi, shikenan zai iya fahimta, saboda dama a cikin system din yake, yana cikin harkar neman ilimi. Amma ba a nufin bida'iyan, wato tun daga farko ya zama kai baka taba zama gaban malamai ba, shikenan madogara ka littafi ko kaset ko kuma internet, ba zai yiwu ba. Wannan yace mutum ne yake azumi sai ya suma sannan ya farfado, to yaya halin azumin shi? Azumin shi yana nan, azumin shi bai kare ba, ina fata an gane. Wannan yace yana son ainihin wato ƙarin bayani dangane da fesa magani da aka yi magana na ciyawa a kan kabari da aka yi magana. Yace ana amfani da irin wannan maganin ne a ƙauyensu, shi ne yasa yake neman wannan. Eh, ba a hana asalatan a yi amfani da irin wannan maganin ba a wasu wurare da ba makabarta ba, amma in ka dubi yadda irin maganin yake da cutarwa, to kuma duk abin da yake cutarwa ba a son ya fuskanci kabari. Shi yasa hatta zama ko taka kabari aka hana, hatta malamai suka ce duk abin da wuta ta taba shi kai tsaye ba a so ma a saka shi ainihin a cikin kabari, kamar irin kaskuwar da aka kona da tubali wanda ya zama an kona shi, ba a so a saka shi. Dai waɗannan bayanai na cikin ainihin littafin fiqhu sunna, shine nace bai kamata a ce za a yi waciyawar haka ba, a bi a tuttuje ta da hannu, in ba haka ba a sa a sassabe ta ko kuma a nome ta, wannan zai fi gaskiya saboda Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa alaikumus salam.